ألقيت بين يديك السيف والقلم، أرجو رضاك الذي أعلو به القمم، أنت الهنا والمنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu ganinmu da bibiyanmu da sauraronmu a cikin wannan shiri na auratayya, muna kawo muku bayani game da abubuwan da suke kawo yawan mutuwa aure, wanda muka zabo abubuwa guda 60 daga tilin abubuwa. Kuma mun faɗi guda ɗaya shine al'adu baƙaƙe da munana da tsanantattun al'adu wanda suka yi katutu al'adun Turawa, al'adun Maguzawa, al'adun Larabawa, al'adu iri-iri da aka zubo su cikin aure, kuma ake ga sun zama wani juzi'i ne ko wani yanki ne na ma sai an yi su auren. Wasu ana ga wayewa ne, wani birnantaka ne, wani boko ne, wani maguzanci ne, duk an saka a cikin aure. Waɗannan al'adu in aka yi su, dama aure ba zai zama mai albarka ba, saboda kowa ya wahala, sannan an yi rashin mutunci, an yi ba daidai ba, saboda haka albarka gaba ɗaya ta cire. Shi yasa mutum ya aure ake cewa barakallahu laka, to albarka ta gudu, wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin ko ala khairin, to kun ga tun farko an rasa albarka. Abu na biyu daga cikin abubuwa 60 da suke kawo mutuwa aure shine rashin ilimin zamantakewa aure. Lalle mafi yawan ma'aurata ba sa sanin ilimin aure kafin su yi auren. Babu wata makaranta da suke zuwa a ba su ilimi, a yi musu lacca akan kitabun nikah, littafin aure, menene aure, ya ake aure, me manufar yin aure, me falalar yin aure, menene ya hau kan wanda zai yi aure, me siffofin matar da za a aura, me siffofin mijin da za a aura, me haƙƙin miji akan mata, me haƙƙin mata akan miji, menene kuma sharuɗan zamantakewa, ya soyayya take, ya ake zama cikin mutunci, menene halin namiji, me halin mace, sannan kuma menene ladduban tarewa, me ladduban ɗaurin aure, ya ake gogayya auratayya, ya menene kimiyya da fasaha ta zaman aure. To duk rashin sanin wannan yakan sa aure ya zama an yi shi amma kuma baya daɗewa, sai ya lalace saboda rashin ilimi. Don haka ya kamata abu matakai uku ko huɗu wajen shigar da aure ilimin aure a cikin rayuwa. Ko dai abu na farko a yi doka a ƙasa baki ɗaya ko a wata jiha cewa an saka aure cikin curriculum na karatu, cewa subject ne mai zaman kansa tun daga secondary school ko daga institution, daga nan ne za a fara koyar da aure, cewa a saka shi ya zama menene aure. Tunda dai an san ƙarshe duk dai mace dai aure take son ta yi, ko ba za ta yi auren ba ta samu ilimin auren, haka namiji aure zai, mafi yawa dai aure ake yi. To tunda ana fuskantar auren, watakila ma yana da budurwa, watakila ma tana da saurayi. Yanzu dan tsiya tun daga primary ake budurwa da saurayi, yan ƙananan yara sun iya budurwa da saurayi, saboda suna yawan gani a fina-finai na India ko na China ko na Hausa ko na wasu al'adu. Wannan ya kamata a ce a samu ilimin auratayya, kuma nan gaba ma ya zama yadda ake karɓan certificate na lafiya kafin a ɗaura aure. Haka ya kamata a ce ka kawo certificate ɗin makarantar da ka je ko makarantar da kika je aka ilimantar da ke. Wasu ƙasashe suna da baitu tajhizul ara'is, wato gidan renan da horar da karantar da ilimantar da ma'aurata kafin su yi aure. So da haka hatta su girkin nan, su tsafta ɗin nan, su abinci, su gyaran jiki, su gyaran gida, su gyaran baki, kalmomi, wata kalma sai ta kashe aure, baki shi ke yanka wuya, wata ita ta ɓargaza, wani ya kato ɓara. To sai an je ango da amarya ɗin, an gogar da su, an ilimantar da su, ba wai kawai a je a yi ta kurkuru da dilka da a dilke bakinta tukuna ta san me za ta faɗa, a dilke bakinsa ya san me zai faɗa, kafin a gyara wa mutum jikinsa, a fara gyara masa halinsa, a kuma ilimantar da shi auren nan da zai shiga ba fa al'ada ba ne, aure fa addini ne. Kuma addini an san akwai daɗi, akwai rashin daɗi, amma a can ƙarshe aljanna ake shiga. Saboda haka a gyara tunanin ma'aurata cewa fa ba an yi aure ne don business ko don neman abin duniya ba, a an yi aure ne don abubuwa da yawa. Daga ciki akwai gaddul basari, rufe ido, akwai kuma hibzul farj, zalika azka lahum wa qul yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, akwai rintsa ido, akwai kuma ƙarin al'umma, akwai ƙarin nutsuwa, akwai a gaya musu manufofi da fa'idodi da kwadaitarwa zuwa ga aure, a ja musu ayoyi, a ja musu hadisai, a kawo musu hikimomi da maganganun masu ilimi, masu basira da suka yi akan zamantakewa aure. To idan wannan ya samu, to kaga an samu asasi mai kyau na ilimantakewa. Shine hanya ta farko. Gwamnati ta yi doka duk a ƙasa ko a wasu jahohi cewa lalle ba za a baka mata ba, ke ma ba za a baki miji ba sai kun je makaranta aƙalla wata uku, wata biyu, wata shida an samu ilimin aure. Kamar da sauran fannoni ma ba a baka aiki sai ka iya. To abinda za a yi rayuwar aure iya ƙarshen rayuwarka a ce ka shige shi da ka baka da ilimi a kai, to wannan akwai babban matsala. Hanya ta biyu shine a samar da cibiyoyi, wanda cibiyoyi masu zaman kansu, makarantu private waɗanda za su yi rijista da gwamnati, su nemi ƙwararru a fannoni daban-daban, fannin halayyar ɗan adam, fannin ilimin addinin musulunci, fannin girke-girke, fannin mu'amala, fannin sanin halayyar ɗan adam, bambanci tsakanin mace da namiji da halin kowa, wanda yake cewa hakaza ar-rajul hakaza al-mar'a hazi hiya al-mar'a haza huwa ar-rajul, a faɗi halaye da ɗabi'o'i, sirrin zamantakewa aure, romansiya ta aure, da a karantar da ma'aurata, a basu certificate, a musu kuma interview don a tabbatar cewa sun iya, a musu jarabawa domin su karɓi certificate. Hanya ta uku shine wato ya zama cewa an fitar da tsari wanda zai zama cewa ƙungiyoyi ya zama kowace ƙungiya tana da irin wannan makarantun, kamar yadda ake da makarantu na koyon, ake yin daurat, ake yin sauran abubuwa, to ya zama akwai. Ko kuma hanya ta huɗu shine malamai a cikin majalisosi su dinga tsallakewa su tafi kitabun nikahi. Duk wanda zai aure ya zo ya ɗan zauna da malami, tunda ba abu ne da za a yi shi sama-sama ba, hukunce-hukunce ne. Duk maganganunka kai da matarka akwai hukunci, akwai maganar da za ka faɗa da wasa ka faɗa amma sai ta kashe ma aure, akwai maganar da za ka faɗe ta da wasa sai matar ta haramta a gare ka har sai ka yi mata zihari baka shina ba, ko ka yi ila'i baka shina ba, ko ka yi ko ta maka hul'i ma bata shina ba, ko ka sake ta baka sani ba. Duk waɗanda na faɗa da hul'i da zihari da ila'i da talaq, kowanne yana da ƙa'idodinsa, yana da sharuɗinsa, wanda in ba a sani ba sai a je a ta yin su, kuma aure ya je ta mutuwa ko ya rasa albarka. Hakanan kuma yadda za a yi haƙuri da juna da sauransu. To waɗannan hanyoyin aka bi su za a iya samun wato ilimi. Ko mutum ya je ya tambayoyi, ka je kai da kake son kai auren ka shirya tambayoyi na abubuwan da suka dame ka ko kake so ka sani kafin kai aure, ka je gaban malami kai masa tambayoyin nan ya gaya maka, ka rubuta. Ko kuma a wallafa littattafai a yi ta program a kafafen, kamar yadda muke yi dinnan a cikin wannan tasha ta mu ta auratayya, a buɗe ya zama mutum zai iya shiga ya samu ilimummuka na zamantakewa aure. Gashi nan kyauta ake shiga, mutum ya shiga ya samu, kaga an rage wa mutane wahalhalu. Zaka samun ilimi da wallafa littattafai da yin CD-CD da buɗe channel-channel da rubuta littattafai da shirya program da semina da bita da workshop, duk waɗannan za a iya shiryawa ma'aurata domin a tabbatar cewa an samu cikakken ilimi na auratayya. Kuma a tilasta wa mutane yin haka ta hanyar gwamnatoci, kamar yadda kuma ake tilasta mutane su je su dinga yin bincike akan lafiyar ma'aurata don a tabbatar cewa mutum yana da sana'a, an san asalinsa, an san lafiyarsa, an san addininsa, an san halayensa kafin a bashi aure. An yi bincike akan mace, an tabbatar cewa iyayenta su ma in suna so ta yi daraja, an suka ga ana bincike, ai ba tsaya zai su ba su iya ta shafe-shafe ba, tunda sun sai yanzu maganar kallon fuska mai kyau ya ƙare. Ba wai ba a san auri fuska mai kyau ba, amma addini mai kyau da hali mai kyau ya fi fuska mai kyau kawai. Don ga masu fuska na masu kyau ana ta koro su. Ashe kaga fuska mai kyau kaɗai ba ta zaman aure. Hali mai kyau ya haɗu da fuska mai kyau shi ake so. Amma in aka ce ga fuska mai kyau ba hali mai kyau, to sai kaga cewa fuskar ta tashi a banza, sai kaga an koro mace. Duk da kyan fuskar tata, sai kaga an koro ta, saboda hali shine abokin zama, kuma shine abokin da ake auna mutum da shi. Da haka kenan, abu na biyu shine wato a samar da ilimi na auratayya. Abu na uku wato rashin zaɓin matar kirki ta gari, saka san zuciya a wajen neman aure. Annabi alaihi salatu wasallam ya gaya mana tunkahul mar'atu li 40 li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha. Masu neman aure wasu kyau suke dubawa, su dai kyau. Da haka mata tunda sun fahimci kyau ake so, su ma suke ta kashe kuɗi don su yi kyau. Ido kuke so sai su muku ido, kunne abin nan kuke so, fuska kuke so sai a yi muku, tudun gaba kuke so ko tudun baya su ma yanzu akwai likitoci, akwai kamfaninnika da aka bude waɗanda suke suwa abin da masu yin plastic surgery, waɗanda za su ƙara mace tidin mama ko tidin baya, ko su ƙara mata kyan fuska, ko a kwashe can a sa a can, a kwashe can a sa a can, saboda duk dai ana ga abin da maza suke so kenan. In mace ba ta da wannan ba kwasanta, ko ita ce wato tafi kowa ilimi, ko Rabi'atul Adawiyya ce, saboda haka in dai ba an ganta da waɗannan abubuwan sai a ce wannan kawai matsalar ta ba ta da kyau. Tana da addini, tana da tarbiyya, amma matsalar ta ɗaya ba ta da kyau. Wani kuma a ce kai ita kuma tana da kyau, matsalar ta ɗaya ba ta da kirki. To shikenan yanzu ga mai kirki mara kyau, ga mai kyau, amma an samu mai kirki mai kyau, an haɗa abu biyu da kowa yake so, yana son mai kyau, yana son mai kirki. Amma an samu mai kirki ba ta da kyau, an samu mara kyau ba ta da kirki, to sai kaga an raba hankalin maza. To da haka saka son zuciya wajen neman aure yana cikin abin da yake sa aure da an yi shi ya mutu. Yauwa, kai ma da ka zo kai kanka ka san gidan nan da ka zo neman aure ba irin ka ake nema a gurin ba. Kai ma ka ɗebo wa kanka, ka san wani abu ka biyo, muƙamin babanta, ko dukiyar babanta, ko shaharar babanta, abin da ya kaka kenan. Ko ke waɗannan da wannan da kika makale masa, yanzu wata ta zo wai da Allah ya bata addu'a, nace ta me, wani take so ko baya san ta, nace a to ke ma kice baki san sa mana, kin wani addu'a, ki jira mai san ki zai zo. Amma al ba a son ka makale addu'a akan wani sai ya so ka, tunda kin ya ce baya san ki, kije ki ta addu'a Allah ya kawo miki wanda ya fi shi. Amma kika makale sai shi ko ba shi Allah ya kaddara ba, sai ki ta ganin wulakanci ko an yi auren tunda baya san ki wulakanta ki zai ta yi. Saboda bai kamata ki bude wa kanki rayuwa cewa lalle sai wanda baya san ki ya aure ki ba. To ta riga ta sa abin a ranta cewa lalle sai shi. Ta masa waya ki dauka, ta yi tas ya kira fly, ta tura masa hoto ya goge, ha gani, ta nemi hoton ta ya kibgowa ta buga masa ya kashe. To me ya zafi? Yake kyale shi. Dama ai an ce ana wa mutum wato azaba da so, ko ai masa azaba da ki. A sa maka kin mai son ka, ko a sa maka son mai kin ka. Shikenan sai ya zama wa min ash-shaqawati an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu ghayrak aw an turidu al-khayra lil insani wa huwa yuridu dayrak. Yana cikin tabewa san wanda baya son ka, kana son wanda yake son wani, kai kuma kana kin wanda yake son ka, kuma kana son wanda yake kin ka, ko kana son wanda yake son wani, kana son wanda, kana kin wanda yake son wani. To me ya zafi? A gani, amma abin da yake jawo nan barin zuciya empty, baka cika ta da san Allah da manzansa ba, da san alheri ba, saboda haka sai ka bar ta khaliyan. Saboda haka sai ya zama arafta hawa ha qabl an arifa al hawa fa sadafa qalban khaliyan fa tamakkana. Saboda haka zuciya ka dama ba kowa empty ne, fanko ce, zaka da abin da yazo ya shiga sai ya maka illa a ciki. Saboda haka wannan shine dalili na uku, saka san zuciya wajen zaben miji ko zaben mata. Idan aka saka san zuciya, ba a tsaya an nemi yar asali dan kirki ko dan asali dan kirki ba, aka duba kawai kudi ake dubawa kawai, mutum yazo ba za a bincike a kansa ba, kawai sai a dauka a bashi. To wani mai wulakanci ne, wani mara mutunci ne, wani mara kirki ne, wani baya san darajar iyaye ba, bai san darajar, dama kudin sa ya kuka karba, duk wulakanci da kuka gani kuka jawo kanku, kuka ci an wulakanta, ko kuka wulakanta kanku, ku bincike shi ba, ku san darajarsa, ku san kimarsa, ku san dan waye ba, ku san ko yana shaye-shaye, ko yana da mutunci, ko bai da shi ba, bandiran kuɗi ya aje muku kai da shi. Da haka duk wulakanci da kuka gani kuka jawo kanku. To da haka mu kokari mu kiyaye mutuncin ƴaƴanmu, mu zama cewa muna bada su a hannun mutane na gari yadda kakanninmu da suke. Komai kuɗinka, komai sarautarka, komai iliminka, in baka da mutunci ba za a baka mata ba. Amma yanzu saboda matan sun yawa, mazan sun yawa, sai ake ga kamar ko in ma ai a ce in ya tafi ma wani ba zai zo ba, ƙara alallaba haka. To lallaba wannan matsala ce a harkar aure. Muna fata Allah ya gyara tsakanin ma'aurata, ya kawo soyayya da zaman lafiya da fahimtar juna, ya kawar da tashin hankali da rigingimu a cikin aure, ya sa ya zama mai albarka. Wassalamu alaikum.